This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Juma'a 17 ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Ibrahim da kanin labaran duniya.
To Mahmud, sojojin Russia na ta fadada hare-haren da suke kaiwa a Ukraine. Amurka ta kammala gina wani dandalin jigilar gabar teku don kai kayan agaji Gaza. Sannan ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya ce ta yi ƙarin sojojin Isra'ila su shiga birnin Rafah na zirin Gaza.
Kanin labaran duniyar kenan. Dakarun haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa da ke yankin tafkin Chad sun ce wasu mutane da ake zargin mayakan Boko Haram ne haɗe da iyalansu su sama da 40 sun miƙa wuya.
Wannan miƙa wuya da mutanen nan suka yi ba ƙaramin haifar da ɓaraka zai ba tsakankanin su waɗannan 'yan ta'adda, kuma zai kawo koma bayan matuƙa ga ayyukan ta'addanci a wannan yanki.
A ƙasar Kamaruku kuwa, mazauna wasu yankunan 'yan aware na kokawa kan yadda rikici yake shafar harkokin kasuwancinsu a yankin.
Za ka gamu da waɗannan mutanen wani lokacin ba za ka gamu da su ba, ba ka san da za ka gamu da su. Ma'aikaci ma ina iya harbin ƙasar da an ba su yi.
Sannan kamar kowace ranar Juma'a muna tafa da shirinmu na manuniya wanda Isa Lawal Ikar zai gabatar, inda za ku ji yadda aka fara ɗora mulkin shugaba Bola Ahmed Tinubu a kan ma'auni yayin da yake shirin cika shekara ɗaya cif a kan karagar mulki. Muna tafa da nasihar Juma'a, to amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sojojin Russia na ta fadada hare-haren da suke kaiwa kan al'ummomin da ke wajejen iyakar Ukraine daura da birnin Kharkiv da ke arewa maso gabashin kasar ta Ukraine, wanda hakan ke bude wani sabon fagen daga a wannan yakin, yayin da Ukraine ke kokarin ganin ta jure wani sabon farmaki da Russia ta kaddamar. Da yake magana jiya Alhamis yayin wata ziyara a Kharkiv, inda yayi wata ganawa da manyan jami'an soji, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce har yanzu al'amarin na da matukar wahala, amma ana kan ƙara yawan sojojin ƙasar a yankin. Ganin makaman da Amurka da Turai suka tura ma Ukraine za su isa fagen daga cikin 'yan makonni masu zuwa. Abin tambaya a nan shi ne, shin wannan zai sa Ukraine ta iya taka burki ma sojojin mamaya na Rashar? Amurka ta kammala gina wani dandalin jigilar gabar teku wanda za a yi amfani da shi wajen kai kayan agaji zuwa Gaza daga teku. To amma babu wanda ke da tabbacin ko amfani da wannan hanyar zai yi ko a'a, sai lokacin da aka fara kai kayayyakin agaji akai-akai a wurin don amfanin Falasɗinawa masu fama da tsananin yunwa. Motocin dakon kayan da za su yi amfani da wannan dandali da aka girke jiya Alhamis za su fuskanci matsanancin yaƙi, yayin da Hamas ke barazanar auna duk wani kayan soji daga waje, kuma babu tabbas kan ko shin sojojin Isra'ila za su tabbatar cewa tawagogin agaji na iya isa wurin, kuma cikin kariya daga har-haren sojin Isra'ilar. Ko da ma wannan hanya ta kan teku ta yi aiki kamar yadda aka sa rai, jami'an hukumomin agajin Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce ai abinda za a iya kawowa ta wannan hanyar wani ɗan ƙanƙanin kaso ne kawai na adadin kayan agajin da ake buƙatar kaiwa wannan yanki mai fama. Michael Cohen, tsohon lauya mai gyaro ta ga Donald Trump, jiya Alhamis ya ansa cewa shekarun da suka gabata ya yi ta share ƙarya, yana mai gaya ma masu taya alƙali yanke hukunci a shari'ar tsohon shugaban ƙasa ɗin wadda ake yi a New York, cewa wai wani sa'in yakan yi ƙarya don kawai ya taimaki Trump, sannan a wasu lokutan kuma saboda ya kare iyalan Trump. A jerin tambayoyin fallasa da ya yi, babban lauya mai kare Trump Todd Palance ya nemi ya nuna cewa Cohen wanda shine babban mai bada shaida ga tawagar masu gabatar da ƙara din ba amintacce bane a takeice shi mai yaudari ne mazambaci kuma dan walawala akwai lokutan da Cohen ya ansa cewa ya tuna ƙarerayin da yayi ta yi ma wani kwamitin majalisar dokokin tarayya kan yadda wai yayi ta magana da Trump kan wani shiri na gina wani babban bene shigin Trump towa a birnin Moscow na Russia abinda bai faru ba sam
to nan gaba kadan zamu kawo muku ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan bar mu duba wani rahoto daga Najeriya Rundunar kawancen dakarun kasashen yankin tafkin Chadi ta tabbatar da mika wuya da wani gungun wasu mutane da ake zargin yan kungiyar Boko Haram suka yi tare da iyalansu ciki har da wani babban komandan mayakan daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina
Ko a jiya ma sai da karin gomman yan Boko Haram sama da guda 40 da iyalansu suka mika wuya kamar yadda kakakin rundunar kawancen kasashen yankin tafkin Chadin Lieutenant Colonel Abubakar Abdullahi ke min karin bayani
A ci gaba da aikin da wannan runduna ta haɗin kan ƙasashen da ke da makwabtaka da tafkin Chadi da aka fi sani da Multinational Joint Task Force ke yi wanda ake kira da Operation Lake Sanity na biyu. Jiya ne 15 ga watan Mayu muka samu rahoton mika wuyan mutanen da suke da alaka da Boko Haram guda 47. Su dai waɗannan mutane sun mika wuya ne ga dakarunmu da suke rukuni na uku da ke Najeriya sannan kuma su yi waɗannan mutane sun a cikinsu akwai maza guda 7 akwai mata guda 9 sannan akwai ƴaƴansu guda 31 sun kuma mika wuya ne a wani wuri da ake kira kwatan turare da ke doron baga karamar kuma kuka da ke hijab
Kanar Abdullahi yace cikin waɗanda suka yi sarandar har da babban komandan ƴan Boko Haram din nan na bangaren jama'atu Ahlus Sunnah Da'awati wal Jihad wato JAS
Borno a yayin gudanar da bincike da aka yi akan waɗannan mutane an gano cewa a cikin su akwai wani mutum da ake kira Malam Ma'aza Adamu wanda sanannen da komanda ne na ƙungiyar jama'atu Ahlus Sunnah Da'awati wal Jihad wanda yake aiki a ƙarƙashin wani da ake kira Alai Gana shi wannan komanda da ake kira da Malam Ma'azu ya fito da shi da matar shi kuma sun mika wuya sauran mutanen da suka mika wuya kuma mutane ne waɗanda suke aiki a ƙarƙashin su waɗannan ƴan ta'adda wanda suke noma da su da dai sauran abubuwa da suke yi don taimakawa ƴan ta'adda to a halin yanzu dai su waɗannan mutane suna nan a ƙarƙashin dakarunmu kuma ana gudanar da bincike a kansu
to ko toce fuska sojojin ke kallon wannan mika wuya da mayakan ke yi
wannan mika wuya da mutanen nan suka yi ba ƙaramin haifar da baraka zai ba tsakankanin su waɗannan ƴan ta'adda kuma zai kawo koma bayan matuƙa ga ayyukan ta'addanci a wannan yanki don haka ne muke kira ga sauran 'yan ta'adda waɗanda suke ɓoye a tumbun-tumbun na tafkin Chadi da su yi koyi da waɗannan wanda suka yi mika wuya su ma su fito su mika wuya
Laftanar Kanar Abubakar Abdullahi kakakin rundunar kawancen kasashen yankin tafkin Chadi a gefe ɗaya na tambayi wani masanin tsaro Wing Commander Musa Isa Salman ko toce fuska yake kallon irin wannan mika wuya da ake samu ga mayakan akai-akai a 'yan kwanakin nan
to abinda muke gani a nan shine ɗayan biyun wa'annan shine wato alamun cin hare-hare ko kuma murƙushin manyan wa'annan 'yan ta'addan da ake da kuma gajiyan da wasu suke yi wanda ake nuna musu cewa su zo su mika wuya akwai rayuwa wadda ke da amfani wanda ke da daɗi wanda za a iya ba za a tsangoma musu ba da sauransu to ni ina jin wa'annan abubuwan guda biyu su ne yasa ya zama cewa ake ganin yawa wa'anda ke mika wuya kuma kamar yadda muka ji a wurare da dama wasansu sun yadda cewa gwamnati ta ba su alwashin kuma ta ba su alƙawarin cewa idan suka zo suka mika wuya ba za a kashe su ba ko kuma ba za a ɗaure su ba
Wing Commander Musa Isa Salman Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da ƙarshen labaran duniyar.
To Mahmud, rahoton kungiyar yaƙi da almundahana ta Transparency International na shekara ta 2023 ya ce an gano cewa akasarin ƙasashen Afirka ba su yi wani abun a zo a gani ba a yaƙi da cin hanci da rashawa a harkokin gwamnati. To sai dai kungiyoyin jama'a a Ghana sun tashi haikan wajen fallasa harkokin almundahana da kuma dagewa wajen ganin an ɗau mataki. Wasu 'yan jarida a Ghana na aiki da The Four Estate, wadda wata kafa ce ta 'yan jarida masu binciken kwakwaf, wadda ba ta kasuwanci ba ce, ta kare muradun jama'a ce, wadda ke da hedkwata a birnin Accra, wadda kungiyar Media Foundation for West Africa ke tafi da ita. Editan kafar ta The Four Estate, Kofi Achan, ya ce:
"We work with Ghanaians, we work with whistleblowers."
Ya ce, "Muna aiki da 'yan Ghana, muna aiki da masu kwarmatu waɗanda kan ba mu bayanai. Saboda haka, mukan dubi al'amura sannan mu zurfafa bincike a kansu. Mukan bayyana su ta wajen wallafawa da rubuce-rubuce a kafar intanet da saka bidiyoyi a YouTube da dai sauransu." A ƙarshe, ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya ce ta yiwu ƙarin sojojin Isra'ila su shiga Rafa yayin da matakan soji da ake ɗaukawa ke daɗa tsanani a kudancin Gaza, a wani bayani da ofishinsa ya fitar jiya Alhamis. "Za a ci gaba da wannan aikin tunda ƙarin sojoji za su shiga Rafa," a cewar Gallant ya ƙara da cewa sojojinmu sun ruguza hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da dama a wurin. Ya ce wannan al'amari zai fa zafafa. Hamas fa ba kungiyar da za ta iya sake ginuwa ba ce, ba ta da dakaru a ajiye, ba ta da tarin ajiyayyun makamai, kuma ba ta da sukunin tallafa ma 'yan ta'addan da muka auna," a cewar Galan ya ƙara da cewa sakamakon hakan muna ta gurgunta Hamas.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To mazauna yan aware a yankin yan aware a ƙasar Kamaru na yin kira ga gwamnatin ƙasar da ta ƙara hubbasawa wajen samar da cikakken tsaro a kan hanyoyin birnin Bamen da Manfe da birnin Kumba, kasancewar tsagerin da ke ɗauke da makamai suna hana walwalar harkokin kasuwanci a yankunan. Kamar da za ku ja wani rahoto da Muhammad Awal Garba ya aiko mana.
A bangaren 'yan awaren ƙasar jamhuriyar Kamaru, sha'anin harkokin kasuwanci sun tabarbare, wanda har ya jefa al'umman cikin halin kakanikan yi. Wani ne sa na hira da Alhaji Mustapha PRP, ɗaya ne daga cikin manyan 'yan kasuwan wannan bangaren, kan yadda harkokin kasuwanci ke gudana.
"Wannan hanyar nan abin da za mu gaya mu da zuwa duba na farko ke, domin duk yayin da ke tafiya dukkan kasuwanci za ka gamu da waɗannan mutanen wani lokacin ba za ka gamu da su ba, baka san da za ka gamu da su. Ma'aikaci ma ina iya harbin ka, tunda an ba su yi ya tsaye da kai ina iya harbin ka, in bai tsaye da kai in ka ci tsayawa zai iya harbin ka. Amma shi gashi wannan hanyar kamun ka tanci sai kai tambaya kwana da kwanaki me yake faruwa, menene zai faruwa. Yau hanyar nan na daga fiyash ɗin tiko har tiko mota ɗaya ba samu. Idan kana tafiya wannan hanyar za ka ga shaguna a rufe. Matsalar da yake akwai kuma wanda ya buɗe shago a wannan hanya ba za a ce masa komai ba, sai dai a zo gida a zo a ɗauke shi, ke kuma abin da Allah ya yi tsakanin su da shi. Ina da kuɗi wani kokacin ya sai kai shi, bai da kuɗi kuma sai wanda suka yi da shi."
To me gwamnati take yi a wurin sashin, tana tallafa muku da sojoji ne na tsaro ko kuma a'a?
Sojoji kam na tsaro akwai sojoji na tsaro sosai wannan hanya. Amma matsalar ko me zai iya faruwa sai kai samu sojojin tsaro kilomita biyar sun rufe wannan hanya. Kuma idan sun rufe wannan hanyar, in ka ki tsayawa wanda ya tsayar da kai da farko kaman kilomita biyu, za su je gaba waɗansu suna cikin daji, waɗansu suna nan, za ka wuce harbin ka za a yi. Don in ka tsaya abin da suka yi da kai shi kenan, kuma kana da sa'a ku shirya ka ba su abin da za ka ba su. Da ba sa damun mutane, amma yanzu ya zama sata ake.
To yanzu a matsayinku na 'yan kasuwa, a harkokin kasuwanci ya durƙushe kenan?
Ya fi 75 a kashi ɗari. Gurgujewan kasuwa wannan rai suna ciki, akwai matsala sosai wannan hanyar kam rugurgujewan kasuwa cikin kashi 75 ya ba.
Me fatan ku ga gwamnatin kasar Kamaru?
Tallafa mana. Saboda wahalar da muke yi a kaiwa. Rayuwa ba wani abu bane a wannan hanya. Amma an tallafa mana, kaga kasuwar mu zai ci gaba. Yau matsalar da muke fuskanta ina cewa dole ka tsara kuɗi a cikin kan zaka je wannan shi sai dai Allah ya dawo da. In kai sa ka gamu da su baka gamu da su to Allah ya sa. Amma in ba kai sa ba matsalolin na da yawa wallahi matsalolin hanyar ba da.
A halin yanzu dai yau kimanin shekaru uku kenan da masu ɗauke da bindiga a wannan ɓangaren da kuma jami'an tsaron ƙasar suke ɗauki baradi a tsakaninsu. Na nemi jin ta bakin ɗaya daga cikin jami'an tsaron amma al'amarin ya faskara. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru.
Tuma dalla yanzu kuma ga shirin manuniya.
Manuniya. Sukuwar sukar sanata Rufai Sani hangan da aka hanga yana rabon tukwane da likafani sanatan ya ce ai da yawan lokuta ma bashi ya kanci don kada kawai abubuwa su gwajibe.
Wallahi Madina, billahi lajiya da illa Madina, da yawa abubuwan nan bashi na cine ai duk wannan jahilci ne ko kiyayya amma bai da ruwan ba da haka nake kula da kanin shi iya kulina
game da cikar gwamnatin shugaba Tinubu shekara guda akan madafin iko cikin wannan wata da muke ciki kuwa mafasa baki ne ke cewa ai tun farkon gwamnatin ne ma dai aka rafka tuntube
yanzu maganar da ake asibiti an janye tallafi ilimi an janye tallafi lantarki an janye tallafi makon da ya wuce ya janye tallafi akan kayan masarufi
sai dai kuma tsohon commissioner a tsohuwar gwamnatin Gandujan Kanawa ya ce ai Tinubun ya tafka ayyuka duk da yake ya karbi gwamnatin a kwararrabe
a cikin kaso 100 na Boko Haram da masu garkuwa da mutanen nan zuwan wannan gwamnatin an samu sauki da kaso sama da kaso 13 bisa 100 gwamnatin Bola Ahmed Tinubu kulliya ta biya kudin sabulu
wadannan ba so mun taumaka tattabo cikin tarin muryar da za ku zaci cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan bayyana gaskiya babu wani rabarabe shiri na 170 dindin cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da kan fayyace abubuwan da suke so su ga allullube lullubin kuma shine kotu ta yaye wa shugaban majalisar dokokin jihar Bauchi lokacin da ta yanke hukuncin cewa dole sai an sake sabon zabe sai dai kuma da yake ungulita koma gidanta na tsamiya manuniya ta nemi jin ta yadda honorable Abubakar Suleiman din ya sake komawa kan kujerar shugabancin majalisar dokokin jihar Bauchi da a farko kotu ta karbe
to gaskiyar magana wannan abu na farko dai Allah haka ya gada ma lokacin da abin ya faru muna Abuja muna wani workshop abin ya faru a lokacin har ya kasance abin ya shafi ma taron da muke a lokacin kusan ma ba ci gaba da shi ba saboda alhini da kuma tausayawa su ɗan uwana ɗan mutsa suka musamman suka taho gaba da suka same ni har gida kuma suka tabbatar min su suna nan tare da ni 100% kuma in Allah kai mu na ci zabiya na gama komai suna nan za su maida ni akan kujerata to haka Allah ya kuma aka yi zabe kuma ba ma maida ni kan kujera ba tun banna ƙasa din nan bana da mulsa bana abin nan muna tare da su duk wani taimako da wani abu da ya dace a ringa yi wanda baya majalisa ana yi min shi nan daga baya kuma Allah ya yi muka ci zabe muka dawo cikin ikon Allah kuma suka yi aji suka yi amfani da maganar da aka yi a farko kuma aka yi saukai resigning aka sake sabon zabe inda dukkan yan majalisa suka zabe ni sake dawowa
shi kuwa sanata Rufai Sani hangan jihar Kanawan da ya rabar likafani da tukwane aka dinga sukuwar suka shi ci gaba da raddin ragargazar waɗanda suka wannan suka yana mai gaya musu cewa yana kallon mutanen da suka dinga yi mai shagube
shi budget ba dole gwamnati take financing kudi su fito a abubuwan nan ba sai wanda aka zace to amma har yanzu ba kwaya daya a cikin aikin construction project din da aka yi sai titina wanda muka je tun daga sun fito mun ji an kaddamar da su kuma sai gininnika da zamu yi wani jan mun ji an nuna wa su wanda za su gina to wannan ya kamata mutane in suna so su soke ni sai ya kamata su duba ga budget gashi an kaza ban yi ba ko an kaza ne musu kwange in ba haka ba ai duk wannan jahilci ne ko kiyayya amma bai da mun ba dan haka nake kula da kanin shi iya kokarina wallahi madina billahi la ziyara illa madina da yawa abubuwan nan bashi na cinai
me yasa zaka ci bashi tunda an ce akwai kudade da aka ware muku ku sanatocin Najeriya daga kasafin
to kin tace ne da mutane kin san mutane ne suka ambata kudi kamar kasa wayansu mutane da suke ambata kudi su ce biliyan kaza in ka kawo ka jira musu miliyan din nan sai su musu mutuma saboda gigice su saukace ba san su ba sai faɗa a baka amma to da ake ware mana biliyan kaza biliyan din za zuwa danka mana ai da yuka ne ana ware aikin biliyan kaza eh amma ga mazaɓun gaba ɗaya Najeriya to kin san an ce ita karkace ce kuka ta huda din hawa mu ɗan majalisa abin da yasa saboda muna kusa da mutane an fus rena mu an fusana mu
a daidai lokacin da ake gab da gangarar garkame kofar shanye shekara guda da rantsar da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu wasu masana sun ce ai abubuwa sun riga sun rincabe mafashin baki kan al'amuran yau da kullum barista Elzubar Abubakar na cikin masu cewa ai cire tallafi a kusan komai a Najeriya ne yasa abubuwan duk suka bi suka kokkwabe
ka san lokacin da Ahmed Bola Tinubu zai nemi shugabancin Najeriya da yawa an yarda cewar yana da kwarewa saboda irin mulkin da ya shimfida a Lagos basu san cewar an kakaba ma mutanen Lagos haraji ne daban-daban ba ta yadda su ne suka kai ga ginin garin to su can kuma suna da kuɗi kuma bashin da gwamnatin Lagos take ciyowa da kuma kasancewar dukkan bankunan Najeriya headquarters su a Lagos suke da kuma yadda tattalin arzikin Lagos yake ya bada damar cewa ko an kakaba irin waɗannan harajin da yawa mutanen Lagos basu cika ganewa ba don haka shi ma sai aka bashi kyakkyawan tunani akan cewar zai shimfida mulki mai kyau a Najeriya to Najeriya kuma ba Lagos bace to da yazo ya zama shugaban ƙasa Allah ya bashi ran da aka rantsar da shi tun bai je office ya ga me ke cikin office ba sai kawai yace ya janye tallafin mai to wannan janye tallafin mai tun daga ranar Najeriya ta tsunduma cikin wani irin halin kakani kai ga matsi ga tsanani ga wahala ga talauci ga yunwa mutane ko ina suna ihun cewar rayuwa ta yi tsanani to wannan abun maimakon ya kalli wannan a ce an gyara sai kuma aka kakaba haraji ga fannoni daban-daban aka janye tallafi a fannoni daban-daban yanzu maganar da ake asibiti an janye tallafi ilimi an janye tallafi lantarki an janye tallafi makon da ya wuce ya janye tallafi akan kayan masarufi
sai da kuma tsohon kwamishina a tsohuwar gwamnatin Gandujan jihar Kanawa Malam Mukhtar Ishaq ya kasa ya ce ai gwamnatin shugaban kasa Tinubu ta yi rawar gani saboda bayan sabbin gini mata tabbatar da ta bi guraren da aka samu matsala ta yi yabe
kalubalantar da wasu yan adawa suke yi game da maganar gwamnati ta shekara guda babu abin da za ta nuna su ne dai ban san abin da ta yi ba wannan za a iya a nuna a gani na farko lokacin da muka karbi gwamnati ai akwai tsari da bankin tarayyar Najeriya ya zo da shi wanda yake kana da kuɗin ka zaka je banki ka kasa samun naira 5,000 ko 10,000 ma ko da miliyan nawa kake da ita ko a bankin nan mai girma Bola Ahmed Tinubu yana zuwa ya soke wannan tsarin yace kowa ya je banki ya karbi kuɗi adadin abin da yake son ya karba matukar yana da su a aje sannan ya daidaita albashin ma'aikatan lafiya da albashin ma'aikatan shari'a sannan kuma ya bullo da tsari na bawa matasa tallafi akan harkar ilimi an bullo da tsari na bada tallafi akan harkar noma ga tallafi da ake bayarwa akan harkar wato karfafawa mutane gwiwa su samu sana'ar yi musamman marasa karfi wanda ake bada gudunmawar naira 50,000 sannan akwai magana harkar tsaron nan a cikin kaso 100 na Boko Haram da masu garkuwa da mutanen nan zuwan wannan gwamnati an samu sauki da kaso sama da kaso 13% yanzu ga gidaje da aka fara aiwatar da aikin a cikin wannan watan wanda za a gina gidaje 5,500 wannan gidajen nan da za a gina dan gidan da aka bashi ya samu ta 10 alheri sannan masu sai da kayan gini kai hatta masu sai da kunu da gida da zogale da fiyo wata da lemo duk waɗannan mutane karfin arzikin su ya farfado a wajen wannan aiki da za a tafiyar da shi ina tabbatar ma da cewa gwamnatin Bola Ahmed Tinubu kwalliya ta biya kudin sabulu kuma za ta ci gaba da biyan kudin sabulu insha Allahu rabbi
to duka na iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da rafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa kara karewa suke kullun kwanan duniya sai dai ko idan sun yi sa'ar sake lashe zabe domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1106 ne su yi sallamar sakin kujerin da suke ganin kamar dama dan su kadai kawai aka kebe kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi bayan ta tabbatar da ta bi duk wata kura ta kakkabe ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirya in gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya
a gaida kai Ikara to kafin mu karkare shirin ga Ibrahim da labaran duniya take ce amma kafin nan kuma bari mu je ga nasiha
Assalamu alaikum sunana Halliru Abdullahi Maraya mazaunin Kaduna Nigeria nasihata a wannan juma'a ga dukkan yan uwa shine mu rungumi aqidar taimakon juna a game da halin rayuwa da ake ciki yanzu wato tsadar rayuwa sannan mutuna cewa wannan taimako in zamu yi shi kada mu lura da kowane irin bambanci dake tsakanin mu da wanda zamu taimaka ko addinin mu daya ko kasan mu daya ko samu ba dai ba ko garin mu daya ko garin mu ba dai ba ko kabilan mu daya ko kabilan mu ba dai ba in dai mutum mutun ne muna da halin mu taimake shi mu taimake shi idan muka taimaki bayin Allah babu shakka Allah zai taimake mu Qur'ani yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum ya ku mu'minai idan kuka taimake addinin Allah da bayin Allah to Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar da digadigan ku musamman akwai mutane waɗanda yau ba su da ayyukan yi masu aikin yin kuma albashin su saboda halin tsadar rayuwa da ake ciki albashin nasu baya isa sannan manoman mu kuma da yawa ba sa iya zuwa gonakin su saboda halin rashin tsaro da ake fama da shi a wasu wurare saboda haka abinda zai fitar da mu a wannan lokaci shine mu rungumi aqidar taimakon juna kowane mutum dan uwan mu ne domin mu da shi ƴaƴan Adam mu ne da Hawwa'u Allah subhanahu wata'ala ya ba mu nasara ya zunar da mu lafiya a duk inda muke kada mu manta cewa halin da mutum yake ciki wanda ya cancanci mu taimake shi a yanzu idan muka ki taimakon shi Allah subhanahu wataala zai iya jaraftar mu da wannan hali idan muna ganin muna da aiki yanzu mu mun tsira Allah yana iya jaraftar mu rasa aiki ya zama ne mu ne zamu rika neman taimako Allah subhanahu wataala ya kiyaye saboda haka akan kowane hali dai mu taimake dan adam wasu wurare ko da susa zaka yi sai mutun ya zaci kuɗi zaka bashi wannan yana nuna tsananin kuncin rayuwa da mutane suke fama da shi Allah ya zonar da mu lafiya Allah ya sa mu cika da imani
to madallah yanzu ga Ibrahim da labarin duniya a takeici
to a takaicen sojojin Russia na ta fadada hare-haren da suke kaiwa kan almomin da ke wajejen iyakar Ukraine da wura da birnin Kharkiv dake arewa maso gabashin kasar ta Ukraine wanda hakan ke bude wani sabon fagen daga a wannan yakin yayin da Ukraine ke kokarin ganin ta jure wani sabon farmaki da Russia ta kaddamar Amurka ta kammala gina wani dandalin jigilar gabar teku wanda za a yi amfani da shi wajen kai kayan agaji zuwa Gaza daga teku. To amma babu wanda ke da tabbacin ko amfani da wannan hanyar zai yi ko a'a. Sai lokacin da aka fara kai kayakin agajin akai-akai a wurin don Palestina masu fama da tsananin yunwa. Michael Cohen, tsohon lauya mai gyaro ta ga Donald Trump, jiya Alhamis ya amsa cewa a shekarun da suka gabata ya yi ta share ƙarya yana mai gaya ma masu taya alƙali yanke hukunci a shari'ar tsohon shugaban ƙasa ɗin wadda ake yi a New York a cewa wani sa'in yakan yi ƙarya don kawai ya taimaki Trump sannan a wasu lokutan kuma saboda ya kare iyalan Trump.
Masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu sai kuma da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chad 7 kenan agogon Ghana za ku ji maimaitin wannan shirin ina Allah kanmu kafin nan bari mu amfani da wannan dama mu taya barista A Suleiman A Dallami da Hajiya Sumayya A Sabo Mangu muna daurin auren su wanda za a daura a yau a garin Mangu dake jihar Plateau Najeriya da fatan Allah ya bada zaman lafiya amin in za mu radin Ibrahim Kalma shi garba da ya tana gabatarwa da Dadi Balawi sai kuma injiniyan mu Charleston ni Mahmud Lalo nake cewa auna lafiya.